tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai lambobin waya da ake turo tambayoyi, wato akwai 0907739337. 0907739337. Akwai kuma 0807-785-2298. Idan shirin ya yi nisa, insha Allah za mu buɗe layin wayarmu, wadda a yau lambar wayar da za a kira ta sha bamban da ta sauran shirye-shiryenmu da muka gabata. Lambar ita ce 0803-381-3355. 0803-381-3355. Da fatan za a dinga turo da tambayoyin masu ma'ana domin amfanin 'yan uwa musulmi, kuma a dinga rubuto cikakken suna da adireshi. Yanzu kamar yadda muka saba, zan gabatar da malam domin gabatar da magana karam kallon.
Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إنوا مسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ياك الله سبحانه وتعالى مكوى مكومشين يهدى مؤائلون وانا لأنكم عدد إلون وانا لوكتي أدوام مودة مكيتا ساتي بيودي قباتا منصوم بياني دنگاني دا بارد قربين أكيدا ko dai kace ta tasiniya ko kace qur'aniyun ko abin da ya kama da haka wanda suka yi watsi da sunna ta manzo alaihi salatu wasalam suke ganin cewa za su iya fahimtar komai da komai a cikin alqur'ani ba tare da an hada da sunna ta manzo alaihi salam ba, wanda mun fadi wannan babban kuskure ne. Muka soma bayanai dangane da sahabbai kansu waɗanda ake sauke wahayi a lokacin su suka samu kuskuren fahimta dangane da waɗansu nassoshi na Alƙur'ani, sai da manzo alaihi salatu wassalam ya nuna musu ga abinda ake nufi tare da cewa larabawa ne kuma Ƙur'ani da harshen su kuma a lokacin ake saukarwa. Wasu kuma qadiyya ta kasance bayan wafatin manzo alaihi salam, wanda suka fahimci waɗansu ayoyi a baibai, kuma sahabban da suka fi su sani ta fuskan fayyace manufofin ayoyi suka wayar musu da kai, suka nuna musu ga abin da ake nufi da wayannan ayoyi. Mun dan kawo misali, wanda misalai tari ne akan wannan, ba za su yi karewa lokaci ɗaya ba. Abin da za mu tsallaka zuwa gare shi a yau shine bada misali ga wayansu ayoyi wanda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin Alkur'ani, ko dai abin da yake da alaka da ita ibada kanta, ko kuma abin da yake da alaka da iyakance wayansu lokuta na ibada wanda addinin musulunci zo da su, wanda zamu ga cewa karara babu wata aya ta Alkur'ani wacce ta iyakance wannan. Dole dai sai da aka koma ga sunna ta manzo alaihi salatu wassalam. Abu na kusa-kusa da ake yawan buga misali da shi shine fadin Allah subhanahu wataala, wa aqimus salata wa atuz zaka. Wannan duk mutumin da yake karanta Alkur'ani ya san cewa da sallah da zakka suna daga cikin rukunin addinin musulunci, wanda manzo alaihi salam ya faɗa cikin hadisansa. Kuma sallan nan sai da manzo alaihi salam yayi miraji, Allah ya bashi ita. Kuma duk da haka sai da aka turo mala'ika Jibril alaihi salam ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, ya nuna masa lokutan sallah da kuma kaifiyar yadda ake yin wannan sallah a aikace. Wanda na tabbatar da cewa tun daga bakara hannasi babu wata aya da ta iyakance lokutan sallah. Aka nuna cewa asuba tana farawa tun daga fitowar alfijiri har ya zuwa fitowar rana, sannan sallah ta azhur za ta soma daga zawali, sannan kuma bayan inuwar komai ta yi daidai da shi da asar ta shigo, lokacin sa ya kare lokacin faduwar rana, wanda ita kuma magriba lokacin ta zai shigo. Ya zama cewa da ita da isha'i za su tafi a lokacin da shafaqi ya bata har ya zuwa sulufin dare na ƙarshe, ko kuma ce fitowar alfijiri a wani kauli na malamai. To duka wannan zamu samu cewa hatta adadin raka'o'in cewa za a yi asuba raka'a biyu, az-zuhur hudu, la'asar magriba isha'i hudu, magriba kuma ta zama uku, babu wata aya ta Alkur'ani ta ambaci wannan adadin. Duka aiki na manzo alaihi salam da kuma fadin sa sune wanda suka fayyace adadin wa'annan raka'o'i da kuma kaifiyar yadda ya kamata a yi su. Misali, in mun kalli sallan isha'i, za a yi biyu na farko bayyanar Fatiha da sura, biyu na ƙarshe a boye. A zuhur da al'asar za a yi su duka ainihin a boye, raka'o'i biyu Fatiha da sura, raka'o'i biyu na ƙarshe Fatiha kaɗai. Babu wata aya ta Alkur'ani wacce ta fayyace wannan. Dole dai sunnan manzo alaihi salatu wassalam ta tafayyace wannan. Sannan idan muka taho abin da ya shafi harkar zakka, Allah da ya ce wa atu zakka, ku bayar da zakka. Wannan shine abin da Allah ya faɗa a cikin ayoyi da dama, amma babu wata aya wacce ta zo ta iyakance nisabi, cewa idan kuɗi ne nisabin su sai ya kai kaza, idan dabbobi ne na gida wanda dama da su ake ba da zakka, akuya sai adadinta ya kai kaza, ita da tunkiya, sannan saniya sai adadinta ya kai kaza, raƙuma sai adadinsu ya kai kaza, kuma idan adadin ya kai kaza, kaza za a bayar a ciki. Babu wannan tun daga bakara hannasi. Sannan ya zamo cewa ita zakkan nan ta noma ko kuma a ce ta kuɗi, yaushe ne za a bayar da ita? Mun san cewa akwai tamamul haul. Sannan abin da ya shafi kadarori, duk wannan za mu samu cewa hadisai su ne suka fayyace wannan. Babu wata aya ta Alkur'ani da ta yi wannan ainihin tafsiri. Sannan kamar yadda na ambata, idan mun zo bayanin iyakance waɗansu lokuta na ibada, Allah subhanahu wata'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat, shi aikin haji ana yin niyyar sa ne a cikin waɗansu watanni waɗanda suke sanannu. Wannan aya ita ce ta ambaci wannan, banda ita babu wata aya da ta ambaci wato ainihin wannan wata ta fayyace. Za mu ga in mun koma ga sunna ta manzo alaihi salam, irce ta nuna mana cewa wata na Shawwal da kuma Zulqa'ada da watan Zulhajji su ne ake magana, da aka ce alhajju ashhurun ma'lumat. Wa illa kaga duk wanda suke da awar cewa babu ruwansu da sunna, kaga ba wanda yasa a cikinsu ya je aikin haji a cikin watan Ramadan ko a cikin watan ainihin al-Muharram ko Rabi'ul Awwal ko Rabi'ul Thani ko Rajab, yace ainihin aikin hajin sa yayi. Kuma amma inda zaka tambaye shi, to a ina ka samu cewa ga iyakance kwanakin? Ba inda ya iya, dole ya sunna manzo alaihi salatu ta fayyace wannan. Sannan Allah subhanahu wata'ala dai a cikin suratul Tauba da yake cewa inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, lissafin watanni a wajen Allah wata 12 ne, haka suke a cikin littafin Allah. Kuma wannan tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasai, haka Allah ya tsara wannan watanni. Sai ce minha arba'atun hurum, daga cikin waɗannan watanni 12 akwai hudu wanda suke masu alfarma. To duk mutumin da yake da aqida ta kala kato ko kace ta tsiniya ko qur'aniyun, ba shi da ayar da ta yi ta'ayini akan waɗannan watanni, amma dai Allah ya ambaci adadin. Za mu samu cewa sai hadisi ingantacce, hadisin Abu Bakara Nufai ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake cewa manzo alaihi salatu wassalam yana cewa inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, yace zamani ya canza, ya juya, ya zagaya, ya dawo daidai yadda Allah ya halitte shi, kaman sifarsa yayin da Allah ya halitti sammai da ƙasai. Sai manzo alaihi salam yake cewa shekara as-sanatu 12 shahara, yace ita shekara watanni 12 ne, minha arba'atun hurum, daga cikin 12 nan akwai wasu hudu wanda suke masu alfarma. Manzo alaihi salam sai yace thalathun mutawaliyatun, uku daga cikin su a jeru suke. Sai yace Zulqa'ada wa Zulhijja wal Muharram, shine Zulqa'ada da Zulhajji da al Muharram. Sai yace wa Rajab Mudar, da kuma Rajab watan Mudar, wato ana jingina Rajab zuwa ga Mudar, su ne kabilan Qurayshawa, wanda shi watan wato ainihin Rajab tun a jahiliyya su yana da wata alfarma ta musamman, wanda ba sa yaƙi a ciki, ba sa kaza, ba sa kaza, to shi yasa ake jingina wannan wata zuwa gare su. manzon Islam yake cewa allazi baina jumada wa sha'ban, wanda yake tsakanin jumada saniya da kuma sha'ban. Kaga anan Allah subhanahu wataala da yake cewa watanni 12 sune watannin shekara, kuma daga cikin su akwai hudu wanda suke masu alfarma. To duk wani mai aqidan qala qatu ko tasiniya, ka je ka tsaye shi ka tambaye shi wayanne ne watannin wanda Allah yake cewa guda hudu ne, da Allah ina so ka kawo min ayata alqur'ani wadda tayi ta'yini tayi nasi akan su, bai da wannan. Dole ne sai an koma ga sunna da hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sannan zamu ga cewa a cikin alqur'anin kansa akwai abubuwa wanda zaka samu cewa Allah subhanahu wataala ya ambata su, kuma ya nuna cewa ya ba manzo alaihi salatu wassalam labarin su, amma kuma babu wanda ya isa ya ce ya binciko wannan abubuwan ya gano su a cikin alqur'anin. Misali idan mun kalli ayan cikin suratul hashr, lokacin da Allah ya ba manzo alaihi salatu wassalam dama ya je kai farmaki ga wato ainihin larabawa na Khaybar, wato ainihin ya zamo an ci su da yaki, daga cikin akubar da Allah ya sa aka yi musu shine aka ba da dama a sare dabinan su wanda suke ji da su masu ayatin jin. Allah sai yake cewa ma qabatun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi waliyukhzi alfasiqin. Allah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, duk abinda kuka yanke, abinda ya zama kun sare na dabinan su wanda suke masu yaya, ko kuma kuka kyale su baku sare ba, kuka bar su akan makangimar su, Allah sai ce fa bi idhnillahi, wannan abinda kuka yi ba da ka kuka yi ba, da izinin Allah kuka yi, da umarnin Allah kuka yi. To inda zaka je ka tambayi dan qala qatu ko wanda yake da aqidan tasiniya, don Allah a cikin Qur'ani wace ayar ce Allah subhanahu wataala a cikin Qur'ani yayi musu izini yace ku je ku sare? Babu wannan aya a cikin Al-Qur'ani. Amma kuma Allah shi da kansa yace duk abinda suka yi da izinin Allah. Ma'ana kenan wannan ya nuna cewa ashe akwai wahayin Allah zuwa ga manzo alaihi salam wanda ba ainihin Al-Qur'ani ba. Sannan idan muka duba abin da shafi tahwil qibla, ma'ana canza al-qibla, manzo alaihi salatu wassalam yayi wata kusan 11 yana kallon Baitul Maqdis a mamadin ya kalli Ka'aba. Baitul Maqdis tana arewacin Madina, wanda ita kuma Makka tana kudancin Madina. Manzo alaihi salatu wassalam tun daga ainihin Makka akai tahwil qibla, inda manzo Allah yana sha'awa yaga cewa yana kallon Ka'aba, domin ita ce al-qibla kakansa Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, adina ra taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Allah subhanahu wataala yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, tabbas mun kalli wato ainihin jijjoya kanka zuwa ga sama. Manzo alaihi salatu wassalam lokacin yana zaune ko yana kishingide ko yana kwance zai ta kallon sama, ma'ana kaman yana tawakkuin ina ma Allah ya kawo wahayi, a canza shi daga kallon Baitul Maqdis ya dawo yana kallon ainihin Ka'aba. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa to lalle babu shakka falanwalliyannaka qiblatan tardaha, lalle babu shakka zamu juyar da kai ka koma zuwa ga al-qibla wadda ka gamsu da ita, al-qibla wadda zaka ji cewa ta kwanta maka a rai. To yanzu inda zaka tambayi dan qala qatu, shin a cikin Qur'ani wace aya ce da ita aka ce manzo alaihi salam ya kalli Baitul Maqdis kafin a dawo da shi Ka'aba? Ba zai iya kawo maka wannan aya ba. Shikenan umarni yakan zo zuwa ga manzo alaihi salatu wassalam daga Allah subhanahu wataala ta hanyar wahayin da ba a ainihin Al-Qur'ani bane, ba za mu samu wannan ba sai a cikin sunna. Saboda haka misalai irin waɗannan mutum ba zai iya takaice su a lokaci ɗaya ba. Mu kalli abin da ya shafi muharramat, abin da ya shafi aure. Manzo alaihi salatu wassalam yana cewa ba a hadawa tsakanin mace da gwaggwanta ko innarta, ma'ana ba zai mutum yana aure da mace sannan ya auro yayar babarta ko ƙanwar babarta ko ƙanwar babanta koyar baban ta hada su a lokaci ɗaya ba ya dai samu inda zai saki wata ko kuma wata ta rasu ya samu ya aure ɗayar amma dai ba zai hada su lokaci ɗaya ba to idan inda zaka sami irin masu aqidar tatsiniya ka tambaye su shin ya halatta hada wannan jinsuna a aure za su ce a'a to in haka ne a wata aya ce tace ba za a hada su mu dai abinda Allah ya ambata wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'in illa ma qad salafa haka ja kace hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum har zuwa ainihin karshen da aka zana ba ambaci ainihin wannan bangarorin guda biyu ba saboda ka wannan kadan ne daga cikin misalai wanda suke nuna mana cewa ashe tabbas babu yadda za a yi mutun ya fahimci alqur'ani kuma ya tafi akan daidai dole sai ya koma zuwa ga sunna ta manzo alaihi salatu wassalam hakan idan ka zo maganar yanki hannun barawo da wani hannu za a soma kuma a iya ina za a yanki wannan duk sunna ce ta nuna mana ga hannun da za a soma da shi ga iya ainihin abin da za a saki za a yanki sannan in ya ƙara me za a sake yi sannan in ya ƙara me za a sake dukkan wannan filla wato sunna ce ta zo mana shi yasa Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauke maka alqur'ani domin ka bayyana wa mutane abinda aka sauka zuwa gare su kenan irin waɗannan bayanan na fayyace manufofin Allah to su ne ainihin abinda ake nufi wanda akwai wasu ayoyi wanda ba za mu iya cewa mu ambace su yanzu ba wanda zaka samu su yan tafiya suna hujja da su wai wannan ayoyin su suka nuna cewa qur'ani kadai Allah yana cewa ma farratna fil kitabi min shay ya ce fa maza ba da nake illa ban irin wannan wanda in Allah subhanahu wataala ya kai mu haduwa ta gaba za mu yi bayani akan su muna fata Allah ya fahimtar da mu daidai kuma ya dora mu akai har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ya sa mu dace
masha Allah muna addu'ar Allah ubangiji ya ba mu ikon yin kyakkyawan amfani da wannan nasiha mai matuƙar muhimmanci kuma Allah ya fahimtar da ɗan uwa musulmi masu sauraron kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye a nan tashar rediyo Jigawa idan an jima can za mu buɗe layi domin karɓar tambayoyin ku kai tsaye a lambar 0803-3-3-4-5 0803-3-3-4-5 kafin sannan ku za a ci gaba da turo tambayoyi a waɗannan layuka 0907-7-3-3-3-7 akwai kuma 0807-7-5-5-5-5 za mu tashi akan tambayar da ta fito daga wajen malama Aisha Yakubu da ke karamar hukumar Kaugama a nan jihar Jigawa wadda take cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma ina so malam ya mini bayanin ko ya halatta mutum ya auri budurwar abokinsa daga Aisha Yakubu Kaugama.
To ban san me ake nufi ya halatta ba shin ana nufin cewa ya halatta yayin da ya zamo da ya soma neman auren ya janye shi kuma daga baya aboki ya tafi neman auren ko ku a ana nufin yana aboki yana ci gaba da neman auren nata shi ma aboki ya fada. To na farko akwai abinda mun fada ko a wancan haduwa akwai abinda zaka iya cewa a musulunci ya halatta a yi shi in mun kalli doron shari'a amma kun ba umarni aka bayar aka ce a yi ba domin wala Allah idan an yi abin zai iya barin baya da gura idan abin da ya shafi ma'anar farko ce kamar yadda na faɗa aboki ya soma neman auren wata budurwa wala Allah kuma ba su daidaita ba ko kuma shi ya ga wani abu ya bijiro masa wanda ba zai ba shi dama ya auren nan ba ya bata uzuri ya janye wannan ba wani ja'in ja ya halatta abokinsa ya je ya nemi auren ta idan Allah ya daidaita su ya ci gaba da yi har ma a kai lokacin da za a daura aure. Ko kuma idan ana nufin abu na biyu kamar yadda na faɗa kawai aboki yana cikin neman aure wani ya shiga to wannan musulunci bai hana wani yana neman aure wani shi ma ya zo yana yi ba illa iyaka idan aka samu rukuni to sai a dakata duk tafanmu na fiki sun ambata idza rakana wa taqaraba idan ya zamo cewa sun kusaci juna ma'ana an riga an tsaida magana domin iyaye wanda suke masu dattako ba za su bari yassu ta zamo cewa wata ballagaza kawai mutane wannan yazo a karbi kudin wannan a saurari wannan bai da gaskiyan dattako da mutunci ya halatta tashin farko a ba wancan dama yazo su tattauna ta jin manufofinsa da ra'ayoyinsa shi ma wancan yazo su tattauna ta jin manufofinsa da ra'ayoyinsa mutum biyu uku To daga nan kuma sai ta zabi wanda take ganin shi tafi gamsuwa ta zama matarsa ta aure. To daga nan sauran sai a ba su hakuri a dakatar da su shi kuma wancan ya zama ainihin sun ci gaba da zanciyar Allah kai lokacin da za a daura aure. Wannan zaka samu cewa ta lokacin sahabbai za a samu akwai mace daya wanda mutum biyu za su kasance suna neman aurenta kafin a samu rukuni. Daga nan da kuma tace ta zabi wane to shikenan dayan zai yi hakuri ko sauran za su yi hakuri. To akan haka ni yadda rayuwar mu take a halin yanzu bana bada shawara lokacin da aboki yake neman aure sannan aboki ji shi ma da ya sa kai irin wannan abubuwa muna jin labaru marasa kyau wanda suke faruwa wani zaka samu bai da saiti bai da addini wani ma sai ya kokarin salwantar da rayuwar ko yarinyar ko kuma shi wanda yake zuwa ainihin suna yin zancen duk an yi irin wayannan abubuwa wanda suke marasa dadi ɗan matan nan ga sunan bargaja wato Hausa suke cewa kaman jamfa a jos duk wani abin da zaka aure mace ko kake son mace saboda ita da wannan abin zaka cewa ga ƴan mata nan tari idan ƴan secondary kake so ga sunan tari masu diploma masu NCE masu degree zawarawa abin nan ƴan mata da ba su aure fitu ga sunan wanda zaka samu wasu ba har aikawa suke yi cewa ya kamata ainihin a dinga zuwa neman auren su suna zaune gida ba wanda ya taya. To kaga zamu iya cewa alhamdulillah yanzu ƴan matan ma kaman su ne kaman su fito su da kansu su nemi cewa ainihin wane yazo wane yazo. So irin wannan rayuwa da muke ciki ta rashin saiti bana bada shawara cewa aboki na cikin neman aure aboki ya fada sai a samu bacin zumunci a samu tabarbarewar alaka kashi ma wani abu mafi muni biyo bayan wannan wallahi a'lam.
Sai kuma tambayar gaba ba a rubuta suna ba take cewa assalamu alaikum malam idan mace ta tsife gashin kanta ya ya kamata ta yi da waɗanda suka ci
akwai asar wanda wasu malamai sun inganta su cewa manzo alaihi salatu wassalam idan wani abu ya fita daga jikinsa kaman farce ko gashi ko wani abu ko kuma ya fita a jikin mutum to an nuna cewa aje ayi rami abin ne su saboda su wannan bangarori ko innan abubuwa da suke fita a jikin mutum to wasu malamai suna nuna cewa duka za su koma a jikin dan adam gobe alkiyama mutum zai tashi da lobarsa kaman ba a yi masa shayi ba ma'ana wancan fata da aka yanke lokacin shayi ga tunan ta sake dawowa faratansa ga sunan ta abin da ya kama da haka. To sai wasu malamai suke cewa hikiman abin ne din dan kada su je su fada a cikin najasa wato su kasance a cikin tsarkakken wuri wani rami ko abin da ya kama da haka. To wannan kamar yadda nace akwai athar da suka nuna wannan wanda wasu malamai sun nuna ba su inganta ba. To kuma dai menene akwai abin da zaka ga yana yiwa a cikin sauki a rayuwa da ta gabata kuma yana da matukar wahala a rayuwar mu ta yanzu. Gara mu yanzu irin arewacin Najeriya zaka ce zaka ga musamman karkara zaka ga cewa kasa ga tana available. Amma na tabbatar ne idan ka je kasashen da suka ci gaba. Duk mutumin da zai je yanzu misali Umara ko aikin haji a cikin Madina ko a cikin Makka a ce kana ka nuna kasa inda zaka yi kasa wanda kai kasa an hada ka da aiki. Babu inda zaka gani ko ina arele yake daga Kwalta sai tile sai suminti duk inda zaka zagaya wurin nan a suminci yake. To kaga yadda an kallafa wa mutum cewa duk farcen da ya yanke duk gashin da ya fitar sai ya je ya yi rami abin ne shi na san an yi at-taklifu bima la yutaq ma'ana an dora abin da ba za a iya aiwatar da shi ba. Abin da nake cewa nan idan mutum yana wuri mai yanayi misali kaman yadda nace karkara mace mai kitso du gashin ta ya fita ko a yanke farce ko wani aski mutum shi kenan ya haƙa ya binne shi musamman kaman yanda wasu suke hasashe akwai miyagun mutane wanda su kuma tsafe-tsafe da tsatsuba da surkulli shi ne aikinsu sukan nemi gashin ɗan adam wani ma ruwa a jallo yake nema ya ga inda gashin wane ya faɗi ko ya farshen sai faɗi domin ya yi tsafi ya cutar da shi ko wani surkulle ko ku a'a ba ma ya cutar da shi mai gashi ba ko mai farsha a'a ya hada wani tsatsuba ko wani surkulle na cutar da wani ko halakar da wani ko abin da ya kama da haka. To ko ba komai wato irin wannan mutum ba zai so a ce da gashin sa aka hada kai wannan ba idan akwai yadda mutum zai iya alkinta shi kamar yadda na faɗa ya rame ya binne shi saboda akwai yalwar wuri da yanayi ba tare da an sha wahala ba wannan shine abin da yafi dacewa idan ya zamo hakan ba zai yi ba saboda yanayin da mutun yake kafin ma ya samu kasar da zai haka ya binne abu ne mai wahala to addini ma Allah ce la yukallifullahu nafsan illa wusaha
sai tambayar da ta fito daga wajen yalo maja karamar kuma kura a jihar Kano da yake cewa zuwa ga filin fatawa ina son malam ya nuna bayanin ko shiga cikin musulunci ne nawa ne ya wajaba kowa ya sani
shika-shikan musulunci wato su ne abubuwan da wato musulunci ya ginu a kansu ma'ana su wannan abubuwan su ne musuluncin duk littafin da zamu karanta zamu ga cewa hadisi shi ne tabbatar da wannan musamman akwai hadisi Abdullahi dan Umar da yake cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait idan muka duba wannan guda biyar haka aka zana su sannan hadisin sayyidina Umar wanda shine hadisi na farko a cikin abin nan afwan hadisi na biyu hadisin wato ainifin bainama nahalu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsala alaina rajulun zuwa garshe da yace akbirni anil islam sai ce alislam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tu'ti zakat wa tusumu ramadan wa tahujjul bait saboda kai wannan guda biyar kalmar shahada salla azumi zakka haji sune rukunnan musulunci ma'ana zamu ga wannan rukunai guda biyar wanda kowa da kowa zai iya sune guda biyu misali biyu ko kuma kace zuwa uku salla azumi sai kalmar shahada so dai ake wanda ma aka haifa a musuluncin ba bukata sai ya jaddada ta sannan ya shigo musulunci kalmar shahada da ake neman shiga musulunci da ita shine ga wanda yake da can ba musulunci yake ba amma kai musulmi da ma kalmar shahada kullun zaka maimaita ta so da yawa cikin ikamar ka cikin tahiyyarka sai ka maimaita kalmar shahada saboda haka zamu ga cewa abinda duk muka hadu talakawa da masu shi shine sallah da azumi zakka sai wanda yake da kudi in ta kudi ce in ta abin noma ce sai wanda yayi noma noma ya kai nisabi in ta dabbobi ce sai wanda dabbobinsa so kai wannan matsayin sannan ita ma haji sai wanda Allah ya bashi ikon ya je waɗannan su ne ake kira rukunnan musulunci ma'ana su ne suka dunkule suka zama addinin musulunci ta yadda da mutum zai yi inkarin ɗaya musun ɗaya yace bai yadda kaza wajibi bane bai yadda kaza musulunci bane to ya fice daga addinin musulunci ko da kuwa ya aikata shi ta yadda da mutum ainihin zai zamo cewa bai yi ɗaya ba kuma yana da ikon da zai yi to shari'a sai ta tursasa shi dole yayi misali mutum musulmi yake yin sallah to musulunci zai sa hukuma sai ta tilasta shi sai yayi wannan sallar sai da in ma zai ki yin sallar har lokacin sallar ya fita to kotun musulunci za ta iya kashe shi mutum wanda yake musulmi yake ba da zakka kuma an san ya mallaki abin zakkan hukumar musulunci za ta iya tilasta shi ta kwaci wannan zakkar da ƙarfi ko da bai yi niyyar bayarwa ba to wayannan dai guda biyar na ambata su ne rukunnan musulunci
sai kuma wani bawan Allah da yanayi malam ya yi nasiha da jan hankali dangane da yawaitar zaɓe a tsakanin al'umma da ma hukumomi ta yadda za su dinga ɗaukar matakan da tsauraran matakai ta yadda za a sami sauƙin wannan matsala.
Wato wannan matsala ta fyaɗe abubuwa sun yi yawa sun yi nisa kuma ni a fahimta ta abubuwa ne guda biyu zuwa uku wanda idan aka ɗauki matakinsu insha Allah ta'ala za a samu sauƙin wannan. Abu na farko shine iyaye su yi kaffa-kaffa su sa ido a kan ‘ya’yansu shigarsu da fitarsu su waye abokanansu ina suke zuwa da suwa suke abokantaka za mu ga so da dama waɗansu iyayen su ma suke kora ‘ya’ya daga gida yara suna gida ta cikin ku fita waje ku yi wasa. Wani lokaci yaran nan ba su wuce 'yan shekara biyar shida ba kuma musamman yanzu yadda ɗabi'an nan ta gurɓace ta lalace sai ga cewa dama akwai wanda suke bargurbi a unguwa wasu samari ne wasu magidanta ne marasa tarbiyya wanda za ga sun yaudari waɗannan yara su dan sai musu alewa ko biskit ko abin da ya kama da haka su tafi da su sai abin da su ga dama da su. To mataki na farko shine iyaye su sa ido a wajen yaransu kada aiki yaro karami da bashi da wayo wuri mai nisa sai zai ka siyo kasa. So da dama wani lokaci idan aka aike shi irin wannan wani zai yaudare shi da alewa ko da biskit ko yaudare ta in yarinya ce shikenan ya shiga wata lungun da ita yayin shedancin da yake so ya da ita. To lalle a ga cewa an sa ido idan ma uwa ko matar gida ba ta da wani yaro mai hankali ya halatta a musulunci ta sa hijabinta ta je ta siyo maginta ta siyo ainihin ashanarta ta siyo kananzir dinta ya halatta a musulunci in ya zama mai gidan baya nan ba wani yaro mai hankali to in ma yaro daya ne ta kama hannunsa su fita tare ta je ta siyo ta dawo ita da kanta. Idan kananan yara ne za ta iya dawo gidan ta je ta siyo a kusa ta dawo to wannan shine abin da ya wajaba ta yi. Kuma da yaro ya dan fita minti uku hudu biyar aka ji shiru a ji ne kaga ina wannan yaro yayi ina wannan yarinya ta yi. Saboda haka dole a matsayin mu na iyaye sai mun sa ido akan wannan. Abu na biyu ya zamo cewa akwai hukunci na ba sani ba sabo ga wanda suke wannan. Wallahi kullun abin da yake so samun rai. Ko jiyan nan na kalli wani kilin wata jiha daga cikin jihohi makwata ga mutane an nuna wanda suke yan fade wani ma wallahi ya furfure dan shekara 65 amma gashi yayi makankanwar yarinya fade. Amma abinda zai sosa maka rai haka za a gama wannan ainihin abinnan surutu kawai shikenan an haska su ga commissioner of police na wata jiha ko wani PRO na yan sanda mun kama su kaza kaza amma da an samu yan kwanaki sai gun suna yawo a titi bai musu komai ba. To babu lokacin da mutane za su daina fitsara ya zama ainihin babu wata doka wadda za ta ja kunnuwa. Ni na sha faɗa mu duba ba wanda yake tausayin bayi irin Allah. To amma kuma Allah shi ya tsara doka wadda za ta ja kunne ga dukkan wani mutumin da yake sha'awar aikata irin wannan. Ku duba a haddin zinan nan Allah sai ya ce waliyashhad azabahuma ta'ifatu minal mu'minin a samu wani yanki na mu'minai ya je ya gane ma idansa irin akubar da za a yi mazinata ta yadda mutum in da can yana sha'awar ya in yaga abin da aka yi mawa ne to ta wusawa zai shafa wa kansa wato ainihin lafiya ya ga cewa lalle in yi wannan shi ma ba zai kwashe lafiya ba. Wallahi a yau da muke magana da za a ce an kama masu fyaɗe a yau a zo a zartar masa da hukunci wanda ya dace da su da irin su a yi yau wani da yayi bai kare da kyau ba wani ma wallahi kowa zai shiga taitayinsa. Amma wannan yayi ya fita lafiya wannan yayi ya fita lafiya yau zaka ji an kama mutun yayi wallahi bayan yan sati tuka sai ganshi yana yawansa kuma karshe sai ka samu yaji ya saci kwatawa abin takeici sai ka samu wasu sun yi ba ma ga tagare sosai ba amma an samu wasu miyagu daga cikin masu matsayi ko matsayi na kudi ko na siyasa ko wani abu sai su ji ainihin su obelin su. To duk lokacin da zan ba za a iya tabbaka doka ga mai laifi ba wallahi bata maka lokaci ne sai za a daina wannan. Duk lokacin sai ka ji ana cewa ai addu'a ai ba wanda yafi kowa sanin muhimmancin addu'a irin manzo Alaihi salatu wassalam amma kuma aiki yake yi fito yi aiki tukuru kowa ya gani. Yanzu mu duba abin da ya shafi jihadi fi sabilillah. Allah da kansa yake cewa walau insha Allah lan tasara minhum da Allah ya ga dama kawai sai ya dauke misali abin nan da kunci nasara akan kafirai. Ma'ana Allah duk sai ya kashe kafirin shi da kansa ba ma sai manzon Allah ya fita jihadi ba. Manzon Allah shi yafi kowa karɓar bi addu'a. Yana da hurumin da zai daga hannu daga Madina yace Allah kashe kafirai ba sai mun fita yaki ba. Amma manzon Allah bai wannan ba. Sai da ya fita yayi jihadi da kansa alayhi salam har ma aka je masa rauni wani lokutan dan a nuna cewa abubuwa sai an yi kamar ana yi. To saboda haka harkan fadan nan duk wani surutu da za a yi magana sai guda ɗaya zuwa biyu kamar yadda na faɗa. Iyaye su kula da ƴaƴansu sannan hukuma ta nuna da gaske take ba sani ba sabo ko dan waye ko waye a zo a yi masa ainihin akuba wacce take ainihin kowa wanda zai dauki darasi akan ta. Abu na uku zaka samu da daman su wanda suke irin wannan fiyaden bokaye ne suke ba su wannan cewa idan mutum ya je yayi fiyade wa yarinya ɗan wata kaza ko ɗan shekara kaza to bukatar sa kaza zai samu wani ai masa roman kunnin cewa zai yi kuɗi idan mai neman wani matsayi ne adadi za a bashi ko idan ya je luwadi da yaro ɗan shekara kaza adadi kaza. Yanzu abin takeici akwai wata jiha daga cikin jihohi makwata aka samu wani yazo ya bude makarantar allo a gidansa kawai yana tawato luwadi da yaran diya lalata su aka ga wani yaro irin tafiyar da yake aka je aka dan uwa sai ke tambaye sai kake irin wannan tafiya a jirge sai yace ai malamin su ne ga abin da yake da shi aka je aka bi duk yaran nan gaba ke da ya lalata su da aka ta kuma shi abin da ya fada cewa yi gaskiya malamin sa ya fada masa idan yi wannan zai yi kudi in dai zai yi luwadi da yara kaza zai yi kudi to irin waɗannan da ake kira da sunan malaman wanda yake bokaye ne yan tsubbu ne wannan su ma hukuma ta dauki mataki na ba sani ba sabo akan su ai masa hukuncin da koda mutun yana irin wannan yiri daga nan ya daina wannan abubuwan su ne mafita amma duk hudubar da za a yi duk wa'azin da za a yi duk program din da za a yi akan tabe wallahi in hukuma mutun da gaske take ba lokacin dainawa muna fata Allah an karar da hukuma ta san cewa nauyi ne Allah ya dora mata kuma wallahi Allah sai ya tambaye ta in ba ta yi wani ba kan wannan al'amarin ba abun kullun kazanta yake kullun a yau din nan da zan fito sai daga clip din wata mata tana zaune da wata yarinya yar shekara 12 wanda take magana karti biyar suke fasikanci su lalata yarinya a yau din nan wallahi da zaba sai daga wannan awayata to abubuwan nan ga sunan kullun sai kaje sai kara burunkasa suke saboda me saboda ba daukan mataki muna fata Allah ya kawo mana karshen wannan musibu Allah ya bada ikon daukan matakin da ya dace akan masu wannan mummunar dabi'a
amin da rahmatsa masu sauraro yanzu haka za mu bude layi domin ba ku damar yin kira a yi tambaya kai tsaye ta wannan lambar waya 08-38-3-3-3-5 da fatan za a dinga rage sautin rediyo a daidai lokacin da za a kira assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
kana tare da Musa a yanzu karamar hukumar jama'ar jihar Bauchi
to malam Musa bismillah malam yana jinka
yawa ina ma na fata alkari me hukunci mutum da yake da saurin kuci abu kadan sai ya to tambaya ta da duk kuwa shi shin me ne hukunci mutane da ba sa zarin matan kamar mu Fulani haka
na'am to
to tambayarka ta farko shi fushi halitta ce ta Allah Allah yakan halicci mutum wanda yake ainihin mai fushi to amma kuma abinda malamai suka ambata dama suka ce masu fushi mutane hudu ne ma'ana kala hudu ne akwai mai saurin fushi kuma wanda yake da jinkirin haƙuri dandanan ya fusata kuma kafin ya yafe sai an kai ruwan rana wannan shine koma da bayan mutane sannan akwai wanda yake mai saurin fushi mai saurin haƙura to shi wannan mutum ne wanda yake mai dama dama akwai mai jinkirin fushi sannan mai jinkirin haƙuri kafin ya fushi sai an kai ruwan rana amma in ya fushin nan sai an sha wahala a shawo kansa to akwai kuma wanda zaka samu cewa yana da jinkiri kafin ya samu bacin rai amma kuma idan sai bacin shi ma dandan zai yi haƙuri to in so samu ne mutum ya zama mai jinkirin fushi ana zai dade bai fushi ba in kuma ya fusata aka ba shi haƙuri zai yafe dandan abu ya wuce to anan fushi da cewa halitta ce amma duk malamai sun yi da cewa addu'a tana kawo saukin sa daga cikin magabata ko wanda zaka samu suna da saurin fushi to amma kuma su fushin su baya tsallake layin da Allah subhanahu wataala ya ja dama abinda kullum malamai suke ba masu fushi shawara kai kokari duk layin da Allah ya ja to kada fushinka ya tsallaka wannan sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yana daga cikin mutane wanda suke masu saurin fushi amma sayyidina Umar duk fushin sa bai tsallake ainihin layin da musulunci ya ja masa akwai lokacin da wani yake ta fada ma ɗaya daga cikin ƴan majalisa sai na Umar yake ta da Allah kai mun iso wajen sarkin mu'minai wallahi ina so in je mu tattauna da shi ina so in je in gana da shi shi wannan na kusa da sai na Umar bai san abin da wancan yake nufi ba sai masa iso da suka je kawai sai ya hantar sai na Umar ya kwambala masa magana kai sarkin mu'minai kafe kaza baka kaza baka kaza sai na Umar ya fusato sai shi wannan yake ce da shi khudhil afwa ai Allah ya ce ka riki haƙuri sai da Umar kawai sai ce to shikenan haƙura yace wa amr bil urfi kuma Allah ya ce kai umarni da abu wanda yake shari'a ta sani sai da Umar ma sai ce to aje ma a bashi wani abu na alkhairi sannan Allah ya ce wa al jahilin ka kauda kai daga jahili shikenan magana ta riga ta wuce ma'ana akwai wanda suke magabata suna da fushi amma kuma fushin su bai tsallake abinda shari'a ta jalaye kai kokari ka dinga control din fushin ka duk lokacin da zaka yi fushi to kada ka yadda wannan fushin ya saka tsallake ainihin dokar Allah shi fushi wani abu ne wanda baka da dama baka da cewa akai kai ma haka sabu kanka to amma na farko ka dinga addu'a Allah ya sassauta maka shi sannan ka dinga kokari kuma dai da ranka zai baci kada ka tsallake layin da Allah subhanahu wataala ya ta tambayar ka ta biyu ta abin da ya shafi tsari addinin musulunci dai yace wa qarna fi biyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wato ku tsaro ku amintu ku katangantu a cikin gidanku ku tabbata a cikin gidajenku kada ku dinga fita irin fita ta jahiliyar farko anan malamai suka ce ita ayar ba wai ta ce mace kwata kwata kada ta fito daga gida bane ba haka ake nufi ba akwai aqidar da nayi shimfida akan munin ta aqidar yan kalakato aqidar yan tsine sune suke cewa wai fita uku ma aka ba mace fita farko daga cikin mahaifiya zuwa duniya fita ta biyu daga gidan babanta zuwa gidan mijinta fita ta uku daga gidan mijinta zuwa kabari to wannan tatsuniya ce ta molanka babu inda addinin musulunci yace da mace kada ta fita saboda bukatunta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gidansa yana ma cin abinci kamar nan Aisha ta rawaito nana Sauda mata ta biyu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar nana Khadija Allah ya gara musu yadda ga baki daya to al'adar larabawa ba sa gina bandakai a cikin gida sai dai wuri da za a yi wanka ko bawali to suna da tsari galibi mata ba sa fita sai idan yammaci yayi sannan bangaren maza daban bangaren mata daban nana Sauda mace ce mai jiki kuma sayyidina Umar ya santa tun kafin ma a saukar da ayar hijabi to sayyidina Umar yana kishin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nana Sauda tana fitowa sayyidina Umar sai wato yaji ba dadi yace ke Sauda me yasa kuke yawan fita ne me yasa kuke yawan fita ma'ana baya so ga matan manzo Allah suna fitowa nana Sauda sai ta juyo tana zuwa manzo Allah ga yanzu ta fita yace lafiya kika dawo tace wallahi dan Khattab wato ainihin bai raga wa kwawo kaji kaji abin da yake fara manzo Allah sai shiru anjima sai yace inna Allaha qad azina lakunna an takhrujna li hawaijikunna aw kama qala alayhi salam yace Allah ya ba ku dama ku fita saboda bukatunku saboda ka ya halatta a musulunci mace ta fita saboda bukata saboda lalura kamar yadda na fada dazu da za a ce yanzu miji baya nan mace tana da bukatar wani abu na kayan miya ya halatta ta sa hijabin ta je ta siyo babu ashana ya halatta ta sa hijabin ta je ta siyo babu kaza ya halatta ta sa hijabin ta je ta siyo nana Asma yar sayyidina Abubakar ita ce take fita ta jeje ta wo kayan abincin dokin sayyidina Zubair wata rana ma ta je ta dauko wannan kayan sai manzo Allah ya hadu da ita ya tausaya mata yana kan abun hawa yace Asma hawo abun hawa na rage miki hanya sai ba ta karbi wannan tayin ba ta ce a shikenan ba kuma manzo Allah ya tafi manzo Allah ya gaba sai take ce ba Zubair take ce wallahi na dauko kayan nan sai manzo Allah ya hadu da ni har so ya rage min hanya ni kuma na tuno halin kishin ka yace ke ga manzo Allah zan yi kishi me yasa muke yadda ainihin an rage miki hanya ma'ana abin da ke so in ce anan matan sabai sukan fita a jeje domin bukata abinda ba a yadda mace ta yi ba shine fitar da za ta bayyana mahasin nata ma'ana ya zamo cewa ga surar jikinta nan kirjinta a waje wata ma damatsinta a waje kanta a gaban nan wuyanta a waje ina ne nata a waje duk gashi nan wannan shine abinda addinin musulunci ya haramta amma mace ta je kasuwa dan bukata ta cikin hijabi ta fita gona ta dauko wani abu ko ta yanko wani abu duk wannan babu wani abu akwai matan ma da kai tana hali na takaba ta zo da siya ma'aikin Allah ga halin da nake ciki da bino na kuma ya kosa babu wanda zai yanko min ya ma'aikin Allah za a yi manzala sai ki je ki yanke da binanki kaga aiki ne wanda yake manzaka ce na maza amma kuma sai aka bata dama ta yi saboda haka dai addinin musulunci bai hana mace ta fita ba saboda bukata ko lalura amma ta yi fita irin wanda musulunci ya tsara shine abin da ake nema
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam. Ina mun ga da
ta sai na da tarar na. Tumala alba bismillah.
Yawa ina malam fatan alkhairi.
Na'am.
Dan kuma ni dalla ta ran yi da Allah malai ina zan samu tafsirin ni ina ban tafsirin ku complete ne dai kar ku ma.
To baka da tambaya kuma?
Iya, ina tambaya.
To bismillah.
Amma ran kamar yadda kai kansari akan ciwon masu wannan kada to kada malam abin nan wannan gaskiya wallahi yayi adabar umma gaskiya wallahi. Allah ya san kanka ni kuma an samu dama to ga wannan ma a cikin ciwo wannan abu ya kamata mun gada shi akan sa.
Mallam Alfa wannan din mallam ya riga da yayi shi ayi tambayar zaka yi.
Na'am.
Sai ne wannan fadakarwar mallam ya riga da yayi sai dai tambayar kuma yanzu ta rage da
ba. Yau wato tambaya ta nan shine.
Na'am.
Mallam sallar jama'a daga mutum da aka fara za su fara sallar jami'i.
Na'am.
Aw Allah lazo.
Mun gode.
To mallam Alfa sallar jami'i daga mutum biyu take farawa. Daga mutum biyu take farawa idan maza ne sai su jera sannan ma idan babban mutum ne da yaro wanda yake ya hankalta shi ma sai su jera idan mutum ne da matarsa sai ta koma ainihin daga bayan sa saboda haka ne sallar jami'i daga mutum biyu take so ba
assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ko baka jin mu salama ba ya ji Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. An tsare jama'a wa kuma jami'i.
To wala Abubakar bismillah.
Na da fatan Allah ya saka malam. Sai ga nake ma gona da daukin nan mai makaranta da mu.
Amin kuma ne.
Amma na ni da kamar da wani wasu kiwo haka a kawai kuma bura da zaka wasu to a dai ko sauran kamar dai abuna da sauran suna yawo haka. Na kamar kiyan gida wannan kiwo Allah ya sa. Da Allah mai mutane irin wasu wannan kiwon na kiwo.
Saboda haka
Allah suna
tattalin
mutane,
da wata malam
zai koma gida lafiya.
Na'am,
to
mun gode
Malam Abubakar. To, tabbas kaman yanda ka faɗa, akwai wanda za ka ga cewa suna yin kiwon da yana jawo masu alhaki da yawa. Shi asali duk lokacin da mutum zai ɗaure dabba ɗayan biyu, ko dai ya ɗaure ta a gida ya dinga kawo mata abinci yana ciyar da ita, ko kuma a dinga fita da ita saura. Ko shi da kansa ya fitar da ita saura ko kuma wanda za su yi lada ma'ana su yi tsada da shi don gabiyan sai yana kai ta tana yin kiwo ana dawowa ana daurewa wannan shi ne abin da zamantakewa da kuma addini suka sani to amma abin da za a ga so da dama mutane suna yi mutum ya zo ya siyo dabba kuma ya tabbatar da cewa dabban nan wani ma an sha gaya masa za ta shiga gida ta je ta ci garin mutane ta je ta ci ganyen mutane ta yi kaza ta yi kaza to wannan gaskiya ba daidai bane duk abin da yake sa wani abu suna faruwa rashin hukuma da za ta yi tsayin daka a wajen kula da haƙoƙi abin da malamai suke cewa duk mutumin da zai zama yana da dabba tana taya mutane barna an yi masa nasiha ya ki bari to idan aka kai shi karagun hukuma hukuma za ta kira ta jakunansa ta ce lalle ya daure ta idan ka kawo mata abinci ko kuma ya je ya kiwon ta ya dawo da ita idan bai yi wannan ba ta hukuma tana da hurumin ta je ta sayar da wannan dabbar ta kawo masa kudin ya soye wani amfani da su amma galibi rayuwa ce muke ga ta nan dai sai dai abin da Allah ya so shi sai irin wannan abubuwan suke tafaru Allah ba mu yi ko mu gyara
amin assalamu alaikum
wa alaikum
wa alaikum assalam ku ake magana
Dari mai kishi ne sabon garin Bazumai Sumaila.
To malam Dari bismillah.
Zai ba da fatan Allah ne. Da kuma da yan tambaya.
Na'am.
Wai kamar mata. To malamai sun ce za ta yi sallah ko ba su boye karatu ba. Misali.
Na'am.
Kamar gurin fanyanta karatu. Ko ko da sun boye. To an musu afuwa.
Na'am.
Ko ya kabali da ba'adin su dai.
Na'am.
Da tsare ne ke yi mu ga mun tsamai da.
To mun gode kware malam Sani. Akan wakan da akwai kuma tambaya makamancin wannan dama da muke da ita ita ce akan layewar ta fito daga wajen malam Murtala Musa kai gama da ke karamar hukumar kiyawa nan jihar Jigawa wanda shi kuma yake cewa akan wakan da kuma ne hukuncin karatun sallah ga mata bayyanawa ko kuma boyewa wanne ne yake
To, da mace da namiji duka sun haɗu a kan yanayin sallah irin ta manzo alaihissalam. Manzo alaihissalam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli. Ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. Malamai suka ce wannan umarnin ya haɗa namiji da mace. Illa iyaka, ita mace bayyana karatunta ba zai zamo da ƙara kamar na namiji ba. Shi yasa a cikin risala ma yace wal mar'atu dunar rajuli fil jahri. Ita mace koma da bayan namiji ne a wajen bayyanawa ma'ana ba za ta yi ta ƙaraji ana jin muryar ta daga nesa kamar yadda ta namiji take ba ya abin zai kasance malamai suka ce karancin bayyanawa shine mutun yaji yadda kansa da wanda yake kusa da shi ma'ana yanzu da za a ce ga wata suna kafada da kafada ko wata tana bayan ta tsaye to za ta ji wannan karatu tun daga fatiha zuwa ƙarshen sura kuma gashi da mai tana ji da kunnuwanta wannan shine karancin bayyana babu ƙasa da haka amma abubuwa da suka gabata a baya a ce duk ba sa bayyanawa magariba isha asuba su yi gum wannan ba daidai bane ba amma ba za a ce sai sun yi wani kabale da ba a daina shekaru ba amma dai daga ran da suka ji sai su gyara inda ake bayyanawa su bayyana ba bayyana mai karfi kamar yadda nace ta ji yadda kanta in wani yana kusa da ita a ce shi ma zai ji karatunta wannan shine abin da ake so wajen su
assalamu alaikum assalamu alaikum Baji, assalamu alaikum.
Wa
alaikum assalam, wa yake layi?
To, suna na alawan gara nan karamin kuma suke.
To, Mallam Aminu, bismillah.
To, gaskiya abin da zan ce mallam Ubangiji Allah ya sata mata alkhairi kasancewar wannan sai da jama'a da yake.
Na'am.
Allah Ubangiji ya sata mata alkhairi, Allah Ubangiji ya kara basira, ya kara muku daukaka.
Amin Mallam Aminu, sauraron tambaya.
Yawwa, sannan kuma tambaya ta ita ce yaya ayyukan Allah ta zama karfafiya?
To Bala Aminu yadda ake sallah ta zama karbabbiya shine a kiyaye sharuddanta da wajibabbunta da sunnoninta da musahabbanta idan muka ce sharuddanta akwai sharudda na cikin sallah akwai na wajen sallah sharudda na wajen sallah wanda ma'ana kafin a shiga sallah kaga akwai tsarki akwai suturci al'aura akwai fuskantar alqibla wannan sa daga cikin sharuddin da wannan tun ma kafin a shiga cikin sallar ne muka ce tsarki tun daga kama ruwa tsarki na kama ruwa ko wankan janaba idan ta kama mutum alwala duk sunan su tsarki sannan mutum ya suturci al'aura san musa al'auran namiji tun daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa sannan kuma ya zama ya fuskanci alqibla to sannan ya zama abubuwa karanta fatiha ko kukabbara harama da farko karanta fatiha ruku'u sujuda dagowa daga dubbeyin duk wannan ayyuka ma'ana duk abin da yake sharadi da wajibi ne mutun yaga cewa yayi shi cif-cif duk abin da yake sunna ne a cikin sallah to mutun yaga cewa yayi shi cif-cif abinda nake ba Malam Aminu shawara akwai littafi na Malam Albani rahimahullahu ta'ala sunansa sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam sifar sallah ta manzo alaihi salatu wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallamewa kai kokari ka samu shi wannan littafi idan ilimin ka bai kai da zaka fahimce shi ba ka samu malami wanda zai koya maka shi na tabbatar zaka ga wato sallah aikace irin ta manzo alaihi salatu wasallam saboda shi da kansa alaihi salam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ko yi sallah kamar yadda ko ga ina sallah duk lokacin da mutum ya yi sallah irin ta manzo alaihi salam to ana saron wannan sallah za su samu karbuwa a wajen Allah
insha Allah assalamu alaikum
ya wajaba da yin wanke ta ne saboda naji wata maluma suna cewa da ta sa ka iya fita ta koko sun gaji da sauran su kare sassaki kuma sun yi
to menene sunan malam
suna na Ibrahim Haruna da ta jama'a ko ta karamo su kuma giya ce
to malam Ibrahim mun gode
to malam Ibrahim Malam Ibrahim ba dole bane ba ba ma wai singleti ba da zakai wannan mafarkin misali a ce ya taba wani bangare na wandanka kuma ma sai zama baka da wani wandan sai wannan to idan ka je kai wanka sai ka zo sai ka wanki yayin da ya taba sai ka je kai sallar ka shikenan sallar ka tayi 100% ba dole bane ba a ce shi kansa wandan sai ka wanki gabaki dayan sa in dai kai wankan na wannan janabar to in ka sai ka wanki iya inda ya taba shi ma abin nan ne shikenan sai ka je kai sallar ka
assalamu alaikum
assalamu alaikum assalam
wa ake kallai
kana tarawa ta zai mu
mallam Abdullahi muna jin ka
ina madam barkan zuwa Allah ya kare ka da shirin
Wannan na farko Malam Abdullahi ne mai tambaya nake shi ko wannan bawan Allah na farko sai masa addu'a Allah ya shirya shi akwai wata magana ta Bahaushe yake ta wai ka dauki magana malam ka kyala yakin malam ma'ana abinda magana take nufi idan malami ya fada maka abu na daidai shi kaga ya saba to wannan saban nashi kada kai aiki da shi kai masa addu'a Allah subhanahu wata'ala shi ma ya hana shi aikata irin wannan idan zai iya karban nasiha ka kware shi ba a cikin mutane ba kai masa nasiha cewa kai malam madubi ne a wajen mabiya duk lokacin da mabiya so kana aikata wannan to kaga wannan yana kawo cikas ga ainihin wa'azin da kake yi domin ka nuna abin da kake faɗa kai ma ba ka gamsu da shi ba domin na aikatawa kai ba ka aikatawa na barin kuma kai ba ka bari ma'ana wannan sabawa da yake ba zai zama kuma dalili da kai ma za ka saba ba kuma wannan ba shi zai baka dama ka ce to ni ba ma zan karbi magana su ba a'a in daidai ya faɗa maka ko shedan ne ya faɗi daidai to sai ka karbi wannan daidai din ka kyale shedan da shedancin sa kuma kai masa addu'a Allah ya shirya shi
Wataƙila bari mu ɗauki waya wataƙila ta ƙarshe. Salamu alaikum.
Salamu
alaikum. Wa alaikum salam. Da muke magana.
Sunana Muhammad Jalla Jalla. Sunana kuma Shira Jabu.
Malam Muhammad Jalla bismillah.
Muna ba nan dai gobe sosai dari bisa dari.
Na'am.
Ina da tambaya kuma amma na ji wani bawan Allah ya riga da kuma har an ba mu amsa sai dai mu Allah ta kada ka kai.
To shi ke nan mun gode kware ba mu.
Da fatan baraka sunan sa.
Amin Allah ya sa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ake magana?
Na ma ban ci kana tare da Musa Balasir kallon ya kawo kuma gida na jar Kano.
Ana masbahu a gurguje lokaci ya riga ya yi.
Na mutum ba da wannan Balasir Abdul Zahiri ne game da Azumi ne mutum sai da wani kuma da wani Abdul Zahiri to amma ba tare da mutum ya zo ni ba kamar yana kitsa kamar karfe 40 haka. Kuma sai wani karfe 4 da minti 50 mutum yayi sauri bai tare da sani ba. Sai daga baya fa aikin ba ake faɗa masa yayin ne wannan arzikin yake nuna da rana. Wannan Allah mai da wannan gadabi. Sannan mutum ya bala da kakan.
Mun gode malam Musa.
Kawai sai ka sabe da azuminka don mutumin da ya ci abinci yana zaton alfijiri bai fito ba kawai shi kenan sai sabe da azuminsa ana fata insha Allah babu matsala kan mutumin da ya ɗauka rana ta faɗi sai ya sha ruwa kuma sai ya ga rana kawai sai ya riƙe bakinsa har rana ta yi faɗuwa ta sosai sannan kuma sai ya buɗe baki ba matsala.
Ba sauraro da wannan tambaya ta Malam Musbahu muka zo karshen wannan shiri na fatawa kai tsaye a nan tashar rediyo Jigawa shiri da muka zo da Jigawa a nan Muhammad Barira da kuma kai tsaye zuwa tare da babban malami ko a cikin malam Nasiru Yahaya kamar kowane lokaci za a iya ci gaba da turo da tambayoyi ta waɗannan layuka 0907739337 ko 0807852298. Muna fata za a ci gaba da turo da tambayoyin kuma a dinga yin hakuri ga waɗanda ba su ji amsoshin nasu ba saboda tambayoyin suna da yawa amma insha Allah idan ana tare da mu wata ran za a ji su a madadin waɗanda suka rako malam Rabi da malam Khamis sai shi malam da yake fara man dawainiya muna addu'ar Allah ya mai da su gida lafiya Salisu Shu'aib Dutse yake fatan mu sada a shiri na gaba.